Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 30 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kubasin Ghana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Grace Alheri Abdu zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
To baba, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ci alwashin maido da 'yan asalin kasar da suka makale a Libya da sauran kasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. Waɗansu 'yan bindiga ko kuma 'yan banga sun kashe mutane 43, galibi mata da ƙananan yara, suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50 a Sudan ta Kudu. Kana an sake buɗe tashar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke tsibirin Bali na yawon buɗe ido a ƙasar Indonesia.
To bayan kun gama jin labarin, za ku ji cewar kwalejojin fasaha a Najeriya sun kawo ƙarshen yajin aikin su da suke yi na sai babu ta gani.
In akwai wani kwaleji na kimiyya da fasaha a Najeriya da ɗaliban su ba su watse ba, to a gobe-gobe ko a yanzu za su iya shiga aji su yi, saboda mun jingina wannan yajin aiki.
Wasu 'yan Nijar kuma sun bayyana matuƙar damuwarsu cewar matatan mai da ƙasar ta gina bai kawo musu wato sauƙi na tsadar man fetur ba a ƙasar.
Gaskiya bin ci gajiyar komi sai gajiyar wahala, babu komi a cikinta. Mai ne zaki ka daga Nijeriya? Na Nijeriya ne, na Nijar ne, ya yi namu na nan gida na da magaran arha da magaran.
Muna kuma da rahoto akan kira da gwamnatin Najeriya ta yi wa hukumomin ƙasar Italiya da ta bata bayani akan 'yan mata 26 da suka mutu akan kogin Bahar Rum, wanda aka ce 'yan Najeriya ne. Bayan haka kuma wato bayan waɗannan rahotannin za mu kawo muku shirin domin iyali, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ji alwashin maido da 'yan asalin ƙasar da suka makale a Libya da sauran ƙasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. Shugabannin ƙasashen Afirka da kuma Turai sun fara tattaunawa jiya Laraba kan harkokin shige da fice, wani batu mai mahimmanci da ya janyo hankali tun da wani faifan bidiyo ya bulla da ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan ƙasashen Afirka ana gwanjonsu a Libya, abin da ya janyo allawadai daga ƙasashen duniya. A Sudan ta Kudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane 43, galibi mata da ƙananan yara, suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50 suka sace shanu a harin da aka kai ƙaramar hukuma Duk Payel ranar Litinin da Talata da safe, in ji jami'an jihar Jonglei. Rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin ƙai na daga cikin waɗanda suka mutu. Jami'an sun tura jami'an tsaro kuma domin su bincike lamarin, su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan. Bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar Jonglei ya yi wa shirin da ake kira South Sudan in Focus jiya Laraba, Aliya ya ɗora hukumomin jihar Boma da ke makwabtaka alhakin harin da wajen gaza shawo kan kashe-kashe da garkuwa da jama'a da kuma satar shanu a jihar Jonglei. Ali ya ce zai nemi taimakon gwamnatin tarayya da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya wajen ƙwato ƙananan yara da mata da kuma shanun da aka sace. Mashawarci kan harkokin tsaro na jihar Boma ya yi allawadai da harin, ya kuma ce ba za a yi iya samun zaman lafiya ba sai an daina sata shanu da kashe-kashen ramuwar gayya a jihohin Jonglei da Boma. Ya ƙara da cewa hukumomi za su ɗauki mataki kan matasa da suka kai hari a ƙaramar hukumar.
Jakadi a Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da Koriya ta Arewa ta gudanar da baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusanta shiga yaƙi ba nisantar shi ba. Ta ƙara da cewa idan har aka shiga yaƙi, to a sani cewa za a rusa gwamnatin Koriya ta Arewa babu tantama. Ta kuma yi kira ga ƙasashe da ke cikin ƙungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya su yanke hulɗa da Pyongyang. Ta ce ya kamata dukkan ƙasashe su katse hulɗar jakadanci da Koriya ta Arewa, su kuma taƙaita dangantakan soji da ta kimiyya da fasaha da kasuwanci da ƙasar. Haley ta ce shugaba Donald Trump ya shaidawa takwarin aikinsa na ƙasar China Xi Jinping ta wayar tarho cewa lokaci ya yi da ya kamata Beijing ta daina sayarwa Koriya ta Arewa mai.
Kwana biyu bayan da tokar tumbudin duwatsu ta turnike sararin sama a tsibirin Bali na yawon bude ido a ƙasar Indonesia, an sake bude tashar zirga-zirgar jiragen saman ta ƙasa da ƙasa da ke tsibirin jiya Laraba. An rufe tashar tun ranar Litinin lokacin da tsaunin Angkor da ke kusa ya motsa ya yi tumbudin toka a cikin iska da ya rufe sama da mita 7,600. An soke zirga-zirgar jiragen sama da 400, wato sama da 400 a lokacin, lamarin da ya shafi dubun dubatan 'yan yawon bude ido daga kasashen ƙetare. Ranar Laraba, wato jiya kenan, iskar tokar da ke tashi ta sauya inda take kadawa, abin da ya sa jami'an tashar jiragen saman suka ci gaba da gudanar da ayyuka yadda aka saba. Hukumomi a Bali sun umarci sama da mutane 100,000 da ke zaune kimanin tazarar kilomita 10 da dutsen su kaura domin gudun aukuwar wani mummunan aman wutar dutsen.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Makomar matasa bakin haure 800,000 da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna ƙananan yara tana cikin rashin tabbas daga cikin batutuwa da ke gaban majalisar dokokin ƙasar da za su iya sa a dakatar da aikin gwamnati. Ranar 6 ga watan Disamba ne kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati zai ƙare, sai in majalisa ta amince da sabon kasafin kuɗin ko kuma ta ƙara wa'adin aiwatar da kasafin kuɗi. Yayin da ake mai da hankali cikin wannan mako a kan amincewar dokar haraji a majalisar dattijai, dokar kasafin kuɗi za ta fi wato yin illa. 'Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ba za su iya amincewa da shi su kaɗai ba, suna buƙatar ƙuri'un 'yan Democrats. Tilas ne dukkan majalisun tarayya su kada ƙuri'a a kan kasafin kuɗin kafin a fara amfani da shi.
Daga ƙarshe an kori waɗansu fitattun ma'aikatan kafofin watsa labaran Amurka kwatsam ba shiri bisa zargin da ya shafi lalata. Ma'aikatan na baya-bayan nan su ne Matt Lloyd na tashar NBC da ma'aikacin tashar al'umma Garrison Kelo, waɗanda ko dai suka rasa aikinsu ko kuma suke ƙoƙarin fidda kansu daga ruwan da ke neman ya dishe taurarinsu a fuskar siyasa da kuma aikin da suka yi fice a kai. Sabili da zargin mu'amala da mata ta hanyar da bata dace ba. Tashar NBC ta kori Loye 'yan sa'o'i kafin ya kama aikin gabatar da shirin Today na safe kamar yadda ya saba. Jiya Laraba har wa yau tashar ta al'umma ta Minnesota ta kori Garrison Kelo da ya dade yana aiki a tashar Sabili da abin da ta kira halin da bai kamata ba.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar malaman kwalejojin fasaha ta Najeriya ta sanar da ajiye yajin aiki na sai baba ta gani da ta fara tun ranar 13 ga wannan watan Nuwamba a fadin kasar baki daya, cewar shugaban ƙungiyar malaman kwalejin fasaha na Tatari Ali da ke Bauchi da ake kiransa Comrade Muhammad Bala Yakubu a wata hira da ya da wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Yajin aiki bayan mun shiga yajin aiki wato indefinite kenan, sai baba ta ganin jawsawa gwamnati daga bangaren gwamnati shugaban kasa da mataimakinsa dukkaninsu, dama na taba gaya maka cewa muna ganin kaman koke-koken mu wasu baya zuwa wurinsu, suka gayyace mu muka tura wakilci muka zauna da su aka yi magana dukkanin ƙwarfe-ƙwarfe mu guda 7 aka saka ma lokuta ko kuma ranaku da yin Allah da za a zantar da waɗannan abubuwa ko za a yi su gabaki daya. To bayan an yi su sai muka kira taro na gaggawa, muka taro a Abuja sati ɗaya da ya wuce, sai muka ce to mu bari in mun zo Bauchi za mu yi taro na ƙasa.
To yanzu da kuka zo Bauchi ina aka tsaya?
Da muka zo Bauchi yanzu haka da nake magana da kai mun janye yajin aiki a yanzu nan, mun sanar da manema labarai, mun kira taron manema labarai, muka dakatar da zaman mu saboda dukkanin 'yan kungiya da suke nan a wurin sun ce tunda gwamnati ta ba da lokuta ko wa'adi da data ayyanar da dukkanin waɗannan abubuwa da muka yi alkawari da su kuma bayan an yi alkawuran mun yadda da alkawuran yanzu maganar da nake yi maka in akwai wani college na kimiyya da fasaha a Najeriya da ɗaliban su ba su watse ba to a gobe gobe ko a yanzu za su iya shiga aji su yi saboda mun jingina wannan yajin aiki
kenan yanzu idan na fahimce ka an fidda wani kaidaddan lokaci ne na biya muku waɗannan bukatu da ku gabatar musu guda bakwai
eh a dukkan kowanne an dauki wani wa'adi da za a yi shi in Allah yarda kuma shugaban kasan ya dauki alƙawarin cewa daga bangaren gwamnatin tarayya da su janyo hankalin gwamnoni na jahohi waɗanda suke da kwalejojin kimiyya da fasaha a mallakokin jahohi akan saboda ƙarfi na albashi na kwalejin kimiyya da fasaha na wanda suke mallakan jahohi yana daga cikin abun da yake damin mu bandiyan wannan taro suka yaba ma gwamnan jihar Bauchi wanda shine ya bude wannan taro kuma suka yaba ma gwamnatin jihar kuma suka yaba ma sakataren gwamnati saboda irin nuna damuwa da kuma dada kaimi da suke akan harkan ilimi ko taron da muka yi sun tallafa
akwai committee ne da yake aka kafa
eh an kafa committee ya samu shugabanci na wato ministan harkan ilimi kenan Malam Adamu akwai kuma ministan Kwadago akwai kuma minister na finance akwai ministoci sun kai guda hudu da akwai kuma mataimakin shugaban kasa da kansa da sauran wasu makarabban gwamnati a cikin wannan committee sabila da su tabbatar wa'adin da aka bayar akan kowanne an yi kokarin an yi shi
a halin da ake ciki kuma a yau Alhamis ne kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasahar za su gudanar da zaben shugabannin kungiyar na kasa baki daya Bauchi Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
wannan kiɗan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad gwamnatin Najeriya ta buƙaci hukumomin Italiya su mata bayani akan mutuwar wasu 'yan mata 26 wanda suka mutu akan tekun Bahar Rum da aka ce 'yan Najeriya ne haka zalika Najeriya ta nemi jin dalilin da yasa aka gaggauta binne waɗannan 'yan mata guda 26 kwanaki 21 kafin lokacin da aka riga aka tsara binne su Mr. Josiah Emerald shine shugaban kakaki na hukumar yaki da safarar mutane a Najeriya da ake kira NAFTIN yayi wa wakilin mu Hassan Mai da Kaina bayani a cikin wannan rahoto
Well, we are talking about the death of some people in a circumstance that we do not understand.
Kaga wannan magana ce ta mutuwar wasu mutane ta wata hanyar da bamu fahimta ba. Kuma tunda a Italiya ne aka kai ga wakilin su a ƙarshe. Shi yasa muka nemi hukuntan kasar Italiya da su kaddamar da bincike da nufin magance akora irin haka nan gaba. Wannan zai ba mu damar tantance su wane ne suka mutu daga nan kuma sai a ci gaba da magana.
And we take it from there.
To shin me yasa Najeriya take ta da jijjir wuya? Bayan waɗannan 'yan mata ba dukkanin su ne 'yan Najeriya ba. Abike Dabiri Irewa ita ce mai taimakawa shugaban Najeriya ta musamman kan harkokin ƙasashen waje. Duk da haka 'yan matan Afirka ne ai, su ma ai 'ya'yanmu ne. Kasancewar Najeriya uwa ce ga Afirka, dole za mu bi kadin waɗannan 'yan mata. Ai ko masu haramtacciyar bulaguro suna da haƙƙi. Ka san in babu mai buƙatar waɗannan 'yan mata a can, to ba za a sami mai kai musu waɗannan 'yan mata daga nan ba. Yanzu fa safarar mutane ta fi sauƙi fiye ma da safarar ƙwaya. Yanzu haka Najeriya ta rubuta wa ƙasar Italiya wasiƙar koke akan wannan batu to komai zafi haka shi ba wuta ba ka san da farko an shaida mana cewa duk waɗannan 'yan mata 26 dukkanin su 'yan Najeriya ne amma kwatsam sai batu ya canza yanzu abin da ya dore mana kai shine sai aka canza magana cewa 'yan mata uku ne kacal 'yan Najeriya a cikin su kuma yadda aka yi sauri aka bubbunne su shi ma wannan ya tar mana da hankali kasancewar waɗannan 'yan mata sun gamu da ajalin su ne akan haramtacciyar bulaguro da ba sa wasan gwamnati ta san da shi wani zai tambaya me yasa kuke wannan dogon turanci haka Hassan mutuwar koma wane ne kuma koma ta yaya wannan mutum ya mutu dole ne kasar wannan mutum ta damu da shi in aka ce mana cikin waɗanda suka mutu adadi kaza 'yan Najeriya ne to mu a matsayinmu na mutanen kirki masu hankali dole ne mu tambaya me ya faru da mutanenmu wannan abu ne mai sauki kalaman Mr. Josiah Emerald kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato NAFTIN Hassan Mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To madalla a gaida Hassan Maina kaina. A jamhuriyar Niger kuma ƴan ƙasar ne suka bayyana rashin jin daɗin su ga tsadar man fetur wanda suke fama da shi duk da cewa ƙasar ta gina matatar mai nata na kanta. Ga tamar abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shekaru shida kenan da kamfanin matatar man fetur wato Suez ta kafu a da magara. Farkon buɗe matatar al'ummar ƙasar nan sun yi tsammahar kakar su ta yanke saka. Musamman ma da magarawa yayin da Soras din tace za ta tace ganga 20,000 a rana sai murna kuma ta koma ciki
wannan matatar mai mu sai mu ce a shekara 6 da wannan fisa bilillahi mu sai mu ce kurin mu bu mu gaba wani abu a ƙasa dai wanda ta yi mana kurin saboda Allah ya kamata a ce wannan mai a yanzu anan mun sha shi a dala 40 ko dala 50
mu a kallon mu babu Soras ma tunda kamfani ne mai ƙarfi clientin Soras Soras a yanzu haka sun tuburbuce saboda mi saboda motas yawan ta tayi Soras kayan miliyan za ta dauka sai an mata gyaran jika 500
gaskiya binci ba gajiyar komai sai gajiyar wahala babu komai a cikin ta mai ne zaki ka daga Nigeria na Nigeria ne Nigeria ya hina mu nan gidane da magaran arha da magaran to menene anhwani shi wannan matatal mai da akwai ta gomma babunta
su ma dai direbobin da kon kaya cewa suka yi sun yi zatan za ta shafe matsalolin su amma sai suka karu ta bakin amada maga takarda na kungiyar direbobi masu da kon kaya
mu da wannan matata da hwari mun aza alheri ce gare mu yanzu sai aka waye gari matata gata a kusan mu ga mu da motoci ba mu aiki tunda in ka rubuta layi sai kai wata hudu ka tafi mu ɗan nan cikin gida mu ringa kai waye mai ko doso daga can a ringa bada kenan mu daga nan mun juya kenan nan mun san me zamu iya ka kokarin mu a cikin tallalin arziki na kasan mu
shi kuwa dan sanda na kungiyar direbobin tanki cewa yi a nasu bangare wahala ce kawai tasu
mu tunda aka bude Soras a cikin wahala muke kan mota daya ta Niger ta yi lodi ta kasar waje sai ta so biyar shida mu namu na Niger suna na tsaye ginga mu abin da muke so an bude gidan an yi soni da a maradi an yi ta ayame mu a bar mu mai kaya maradi ma daga nan mai kalodi muna kaya ayame itaran je su dauka
ko yaya kungiyoyin horo hula suke kallon lamarin Sadat Iliya dan malam dan fara hula na MPCR
kun gaba wani ci gaba da aka samu kuma yau babu wani mahaluki ko mu yan horo hula ko a gwamnatance wanda na taba ji an yi bita an ce ta kameme ga abin da aka samu a cikin wannan hada-hada ta man fetur ake kenan a takaice wannan aikin man fetur mu ganin da muke yahi an hwana wa'ansu ƴan tsiraru da al'ummar ƙasa
Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Tamar Abari waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 12 kenan da minti 18 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi armi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin code an ce kenza ni ko nan san a shekara 15 16 17 masha Allah yani ya ta kai armi
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin ba da gudunmuwa a yunkurin shawo kan matsalar aure da yaya mata da wuri a jamhuriyar Niger Inda bincike ya nuna ana aure da sama da kashi 70 cikin 100 na ƴaƴa mata a ƙasar kafin su cika shekaru 18. To yau bakin namu sun ba da shawara ne kan matakan da suke gani ya kamata a dauka domin shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Yusuf Abdullahi da jagorantar wannan tattaunawa.
Madanka ko Fatuma ana ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani. Game da wannan batun na gurbacewar tarbiyyar yara ƙanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar ƴaƴansu suka kai wasu shekaru ana iya lalata su
yanzu diya mace je sha alkol an koya mata da al'ada za ta gani shi in ta ganshi ma diya ta sani wasu boye ma uwan suke uwa bata ma san ba paske bakki da kulawa baki ma san da yake nayin shi ba kuma zan komawa baya kadan yau misa ga babu ai haihi iya mata sun bar aihuwa me yasa saboda ƙwayoyi da suke sha su ma sun ga uwaye na sha ana gudawa ga tele su ma sha suke da ina muka san kwayoyi da kake aihuwa ma a gidan miji ma baka shan kwaya, baka shan wani pilul da ake cewa lokaci ya canza. Don ku wannan tarbiya sarta na yarda lalle lalle uwa ke ya kamata diya mace ki zamana da diya yake ki san me take ciki a lokacin ta in ya kamata ki sa hankali ga wannan diya kuma ya kamata ki rinka hira da diya ke mace abu kaza bai da kyau in kika yi kaza shine kaza in kika haka haka amu a lokacin da ba kama ya hira da uwarka babu hira tsakanin mu da uwayenmu sai in tabu hira me amma akwai wasu jahohi da su hira irin wannan na hira armasuwa ko wani uwaye na yin shi me mu a lokacin nan babu amma mu yanzu da yake mun samu ilimin karatu ya kamata mu zamna da diyanmu sun je lakon mu ce musu wannan kaza ba kyau bane wannan shine me kyau wannan shine me kyau kuma ya kamata uwa ki san ina da kike kwana me take kawo cikin gida ya take huta kakashirin ta yake in ta koma abinda me take shigowa ya zaman to kai muna aikin gara lalle gare mu muke tunda ni ma uwa ce kwadai ya mana yawa dan suna son mu ga diya ta shigo da abin da za ta baka kai uwa kuma wannan da nake cewa fitar da sabti tana yawa shi kuma uba bai badawa don yana sa abin ne ya shigo cikin gidanka baka ma sani ba amma hisbillahi inda kai addini ya kamata a kiyaye
Mallam Lawal Adamu idan aka yi la'akari da wannan batun na gurbacewar tarbiyar yara kanana da ake gani a wannan zamanin watakila iyayen da ke gaggawar aurar da ƴaƴansu na da wata hujja
lalle mallam isu wannan al'amari na iyaye wanda kai bukatar ɗiyansu mata tun sun tashi balaga a aurar da su wannan hujja ce mai ƙarfi kuma wannan hujja ce wadda ba ta da ma shawara naki saboda da ka bar ɗeka ta tai ta lalace ta dauko ma magana kwanda ka aurar shida amma auren ya ake in kauna ma auren shi ta ka nemi wanda lalle zai dauka ma alƙawarin zai kare mutuncin ta da hakkin ta tunda me ya kayo yau duka amma aka kewaya tunda grand sir ta hodi duk abun da ya kawo ga matsalolin muna cikin yanayi na talauci talauci shi yayi babban ummul uba kisan kaga ya mace yau bata iya tsayawa wuri guda kuma uwayenta da wuya su san cikin irin yanayin da suke yau dai kaga cikin babban birnin ya mai in muka zagaya bakin karfe 11 wurare da dama inda muke gani diya mata ne kanana in ka gani ma kamar ka dauke su da yatsa amma in kaga cikin irin hususa da suke ta tohaya in ka ga masu daukar nasu suna ta suna uhani da su sai kai mamaki in kai kana da imani ma wallahi baka san abin da zaka faɗi ba to yau me ya kawo na shine ce baka shine halin talauci garansar ta ce lalle akwai uwaye waɗanda su san da rayuwar su ba na fusutu mu maza ka shigo gida baka san baka ba da zalla baka iska abinci wannan na imani da abin da ta faɗi gaskiya ne yau ina kira ga mazaje ina kira ga uwaye waɗanda ba su aure ba in ka san baka da halin zaka riko iyali dan saboda ba kai auren ba riko yanzu yau in ka tashi kai da kai ai yar sai suka suka rika su ce baba ina kudin mu to akwai wasu sai dai uwa tai ka je waje kai barin kudi ka zo ka bar iyalin ka da yunwa kenan kaga babu responsibility kenan dole ne diyan mu mata wani bisa ga suna shiga cikin wani yanayi wanda he sun nemo su kasu ba uwa ya tallahi tunda uwa wadda ba ta aiki ya za ta yi ta zaka ta ba yariya hatta da mangana shawa hatta da turaren ga ya mace dole ko koi take ga abukanta sai ta yi kwalliya yanzu babban birni ne mai yin matsalar yanayi aure duka sati aure yake kuma duk auren da za a yi sai an sake wannan kayan da suka ce uniform zannuwa iri dai to wani latujo ne a Niger in ba sa ta duke kasa kai ba ko kana bai wata hanya ta da wara zaka samu kullun sati kai ma ya mace da ita da uwarta ko kuma da ita da kannanta kai musu uniform na aure tunda biki yawa gari su cika fami
Mallam Usman Ahmadu wace hanya kai kake ganin za ta iya kasancewa mafita game da wannan al'amarin
babban abin da za a yi dai a fuskance shi shine iya matan a yi kokari a bar su ta yi su yi makaranta su nemi ilimi in suka ta yi ilimi ta kowace hanya addinin ma bai hana shi ba bai duka ilimi da diya mace da diya namiji duka Allah ya ce lalle kamar yanda nace mu yi karatun Qur'ani ba mu yau muna ji saboda bunƙasa addinin musulunci cikin ƙasar mu ya ce a tayi a nemi ilimi to a bar diya matan nan kamar aka bar su ka tai lakol diya mace da ta kai lokacin lakol aka sa ta lakol kuma aka taka tsantsan ta tsaya cikin lakol kin nan tana karatunta aka ci gaba da tarbiyyar da muka saki aka maido da ita aka ci gaba da sensibilization da tsarewa da jawo hankali da maza kin uwaye da mata aka rike wannan tana cikin lakwalkin ta kaga sai akai lokacin da za ta arman ayi arman ta yi shi cikin wayayyan ita kanta ta waye ta san yanda za ta yi ta kula da gidanta ta san yanda za ta yi ta kula da iyalin ta ma yau an ka diba kamar wurin aihoi in ciki ta samu in ta yi lakwal ta kai wani lokaci lokacin da za ta arme kaga ta san kaka za ta tahiya da cikin nata har Allah ya kai ta ranar aihuwa in ta yi dan nata ma ita da kanta ko ba ta yi karatun likita ba ta san kaka za ta yi ta rike danta ya samu kyaukyawan rayuwa ta gari kuma ita da kanta kin yanzu da aka gai haka nan aka ce dumu maza madam kako tace mun saka mu mata aiki in yanzu ita ta tahi ta yi karatun ta har ta kai secondary ta kai university ta hito da diploma kinta da takardunta na aiki ta samu aikin ta kaga ita za ta yi arme cikin kyaukyawan rayuwa za ta yi aihuwa cikin kyaukyawan rayuwa za ta yi rayuwa da iyalinta cikin kyaukyawan rayuwa
madan kako Fatuma ke kuma wace shawara ke gare ki domin samun mafita game da wannan al'amarin
ya kamata mu kan kanmu gaba ɗaya muhimmin al'umma ƙasar Niger kowa da mata da maza kowa ya sa hannu wannan abu al'amari mu ciwo kanshi merori su sa hannu kowa da karce din shi da masu unguwa shab da karce da sarakai kowa ya sa hannu cikin wannan al'amari na tarbiyyar yaran mu zamanto mu kwaci incin tarbiyyar ɗiyan mu arimi ina kuma tunda shine tam din shirdin mu lalle ma yara kankana arimi kowa ya san akwai illa ciki muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi arimi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi arimi tunda a cikin code an ce kenza ni ko na san a shekara 15 16 17 masha Allah yani ya ta kai arimi a mata amma shekara 10 11 12 sunanka amshi dukiya dan wa'ansu dukiya ce suke mallaka an kasa daki miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 ka kai ka sai da diyarka tunda ni sai in ce sai da ci ba arme bane ba ka amshi kudi kuma daga baya wannan kudi da ka amsa miliyoyin nan 2 3 da ka amsa da su za ka maɗe ka magani dan maido ma ɗe ka gida za a yi ta lalace shi wannan miji babu ruwan shi wata zai nema kenan uwa ke ci ga arkani ke ci ga gaboni to don Allah dan annabi ina shawo hankalin al'umma ƙasar Niger da mahaukuntan mu da kowa mu sa hannu ka tarbiyyar ɗiyan mu dan tarbiyya a gida ya kamata ka koyar da ma ɗanka ita
Malam Laula Adamu kai kuma wace ce shawararka
kira ne nake ga hukuma ya kamata ta sake dibawa akwai dokoki na ƙasa da an kasa tun lokacin kamar da ta ce gransuwar marigayen kunci wannan dokoki a komo da su na tarbiyyar da al'umma gaskiya ya kamata hukuma ta kama jikinta a sake diba wannan dokokin da asa hukumci mai tsanani duk wanda aka kama a yi mishi irin wannan abin da aka gwada barai in suka fito feji tana gwada su in ular tijo kace ɗiyanka da ya azari ka son gani kai ɗiya mace uwa ki son gani kenan kana kai ular tijo ba in dai ka san cewa daga nan ka da ka to ka zaka ba kanka mutuwa wanda Allah bai baka ba kenan gobe wani ba zai shi in an kasa irin wannan dokoki abubuwan za su rage
inda zamu dasa aya kenan kan wannan batu da kuma fatar za a hada hannu wajen kyautatawa yaya mata domin ci gaban iyali da habakar kasa yanzu a madadin bakin namu Usman Ahmadu director ma'aikatar da ke kula da yara kanana da Madam Kako Fatuma shugabar hadakar kungiyoyin matan Niger da ake kira Kongafen sai kuma Lawale Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman Muhammad Barma da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi alwashin maido da ƴan asalin kasar da suka makale a Libya da sauran kasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwa al'umma A Sudan ta kudu kuma, wasu ‘yan bunga sun kashe mutane 43 galibi mata da ƙananan yara suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu da kuma sakonni da kuka aiko mana amma kafin mu yi sallama da ku. Muna taya Alhaji Ismaila Almajiri Kano murnan samun karuwan haihuwa na ɗa namiji da matarsa Hajiya Rukayya Ismail ta yi wadda ta haihu a birnin New York. Ubangijin Allah ya raya wannan ɗa da aka samu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri ce Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyar wato Malam Zubair Baba Yakubu Makire ne ke sallama da ku sai anjima.